أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سوكل مدى سورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى ساكي كسان شوى تاردكو cikin wani sabon shirin na fatawar rahama shirin da yake ba ku dama domin ka aika da sakonnin tambayoyinku da suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita za kuma ku iya aika da sakonnin tambayoyin naku ne ta hanyar aika da rubutaccen sako wato text akan lambar waya 0703640145 ko kuma ta hanyar aika da sakon WhatsApp akan lambar waya 0703640145 ko kuma ta shafin mu na email fatawarrahma@yahoo.com ko kuma aika sakonnin tambayoyin akan shafin mu na sada zumunta na Facebook dake kan wato Facebook mai suna Fatawar Rahma kamar kullum a yau dai muna Lahadi 14 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1447 bayan hijirar fiyayen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina wanda ya daidai da 7 ga watan Satumban shekarar 2025 miladiya kuma kamar kowane lokaci a yau muna tare da shehin malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero dake Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuka aika mana ni sunana Mubarak Hamza Adamu da zan kasance tare da ku a cikin shirin na wannan lokaci kuma kai tsaye a daidai wannan gaba kamar yadda muka saba za mu dora kai tsaye a cikin tambayoyin da kuka aika mana akarmakallahu me wannan tambaya yake cewa Malam ina so wato ayi min karin bayani akan hadisin da ya haramta musulmi ya koma rayuwa a kasar kafirai saboda ni likita ne kuma ina so ne aiki a America
Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi sahabatihi ajma'in amma ba'd ɗan uwa masu kallamu da sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babu shakka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana mutum ya koma tsakiyar mushrikai wato waɗanda suke bautar wani abu ba Allah ba ko suke hada Allah da wani wajen bauta da ba musulmi ba zama yana rayuwa a tsakiyar su yana rayuwa a cikin su domin rayuwarsa a cikin su za ta rage masa abubuwa da dama da suka shafi addinin sa kasancewar shi ne bako a cikin su sune masu yawa sune masu gari sune masu kasa sai abinda suka shata sai abinda suka ce dole haka zai abinda duk yadda suka dama haka zai sha baya da iko ya ce ga nashi ko a bashe nashi abinda suka yi zai yi dole shi zai hakura da shi sannan ita kanta tarbiya da ƴaƴan da zai haifa za ta yi masa wahala musamman duk wanda suke rayuwa a kasashen yamma sun san yadda suke gwagwagwa game da sha'anin tarbiyar ƴaƴansu saboda kewaye suke da waɗanda ba musulmi ba wanda suka sha bamban da su a wajen al'adunsu da ɗabi'unsu da halayensu akwai abubuwa da yawa waɗanda mu a musulunci bai kamata a ce mutum yana aikata su ba ko yana yin su ko a yi su gaban yara da sauransu su a can ba wani abu bane duk za a iya yi saboda haka kaga yaro ya taso cikin irin wannan yanayi zai shiga damuwa za a samu wato damuwa sosai ta fuskar tarbiya kamar yadda duk waɗanda suke irin wannan rayuwa sun san da haka baka da iko da ƴaƴanka yadda ka ga dama kai kasancewa ka musulmi sai yadda su suka tsara yadda su tsarinsu yake anan to in ba wanda larura ta zama masa larura ba ko kasancewarsa dan can ne can ya samu kansa ko iyayensa sun yi hijira ko an kai su irin wadanda ake kai su din nan tun lokacin bauta aka kai iyayensu to aka san tsinci kansu a can ko wadanda suke yan can ne sun musulunta ba ka iya kallafa musu sai sun tai sun bar kasar su musamman a yanzu da barin kasa zuwa wata kasa da zama yake da wahala ka'idoji na hijira ba irin kamar da ba da in kawai ka tashi ka dore kayanka duk inda kaje ka samu a ƙasa ka zauna ba mai ciya kai ba kune ka tashi Allah subhanahu wataala yake cewa alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha kasar Allah ba tana da yalwa ba dame ba ku yi hijira ba to yanzu wadanda suke irin can ba kamar wancan lokacin da Allah yake cewa ayi hijira ba lokacin da mutumin da yake Yaman in ya tashi ya dawo Hijaz ko ya tashi zo Madina ko dan Masar ya dawo Madina ba wanda zai damu da shi ko wani daga cikin Iraki ko Masar da zama ko dan Masar da Iraki a shin wancan lokacin duk wannan geographical boundaries din da ake da su wanda Bature yazo yayyanka kasashen duniya duk a wancan lokacin babu wannan iyakokin duk da cewa akwai kasa kaza duk akwai su amma dai ba a dauke su wani abin da zai kawo tarniki a hannun wani shiga ba to irin wanda za su samu kansu su a can daman Allah ya yi su kaga ba a ce musu ku tashi ku yi hijira dole ba duk da cewa akwai cikin su masu yin hijira din sukan nemi wata damar da za su zo kasashen musulmi su rayu akwai irin su an samu da yawa wanda suka koma Madina da zama akwai wanda suka koma wasu kasashen Larabawa da za su iya samun cakuduwa da ƴan uwansu musulmi samu tarbiya irin ta musulunci to kaga a irin wannan yanayi mutum ba zai dauki kansa ba da kasar musulmi cikin ƴan uwansa saboda neman duniya saboda kawai ya nemi duniya ya tashi ya koma can shiga tsundum cikin waɗanda ba musulmi ba dole wasu abubuwan sa na ibada za su ragu sannan kuma tarbiyar ƴaƴansa da zai haifa a wannan gurin za ta yi wahala wanda duk yake rayuwa a can ya san yadda iyaye suke kokawa wajen yaya za su tsare ɗabi'un ƴaƴansu kaɗan ne suke iya samun wanda suke iya ƙoƙarin tankwara su bi hanyar da ta dace wasu da dama suna rasa ƴaƴan ta wannan hanyar wasu ma ƴaƴan sukan yi ridda su bar musulunci gaba ɗaya ma saboda ba su taso cikin sa ba ba su san komai akan sa ba sai abin da suke ji kafofin watsa labaran turin suna faɗa akan game da musulmi saboda haka kaga baya dacewa mutum kawai haka nan ya ce zai koma rayuwa a can baki ka koma ka je kai karatu ba ka je kai wasu kwasa-kwasai ka je ka samu wata kwarewa wannan duk babu laifi amma gaba ɗaya ka cokam saboda neman duniya ka tashi ka ebe iyalanka ka koma can cikin su ka zauna ka ce san an fi ba da kuɗi wannan ba daidai ba ne kuma duk wani abin da zai sami iyalanka a dalilin wannan hijirar da ka yi ta banza ta neman duniya to kana da kamashu in ɗanka ya lalace a yi in matarka ridda ta yi duk wani abu da zai faru a dalilin wannan hijirar da ka yi ta neman duniya kana da kamashu don Allah cewa ya ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ku tsare kawunanku ku tsare iyalanku daga wuta saboda kai ka dauke su ka jefa su wuta tsakiyar wuta ma saboda ka duk wani abu da ya faru da su kana da kamashu kuma Allah sai ya tambaye ka kan wannan yasa annabi ya hana musulmi ya rayu a tsakiyar mushrikai wannan hadisi ne da suka tabbata na annabi sallallahu alaihi wasallama cewa kada mutum yayi wannan in ba yana da iko ko da a cikin su yake yana da ikon da zai gudu ya fita to ya fita ya je inda zai iya bautawa Allah cikin sauki ba tare da tsangwama ba kuma sannan abinda zai samu na zuriya za su samu guri da zai samu musu tarbiya mai kyau
na'am to malam mai wannan tambaya yake cewa malam mace za ta iya hada sallar magriba da isha idan ana ruwa gari yayi sanyi
tana gidanta ba za ta yi ba wanda yake gidansa ba wani abin da zai sa shi ya hada sallah sai kai kadai kake sallar ka daman saka in lokacin sallar magriba ta yi kai magriba zaka jira isha'i ta yi ba wani dogon lokaci bane tsakanin magriba da isha'i awa ɗaya ce wannan in ta cika awa ɗayar sai ka tashi ta tashi ta yi abin nan so haka me zai sa ta hada sallah su ma wanda suke masallaci saboda suna sallar jam'i da take kansu suke bin liman guda daya in suka rabu za su iya kuma dawowa masallaci wasu ya ce ku sada sallolin su amma ke kina gida ke kadai zaki sallar ki ko ma da wasu zaki sallah amma a gida kuke ba bukatar ku hada sallolin ku sai ku jira tunda da mun anan kuke sai ku jira lokacin sallah yayi sannan ku yi ta a lokacin ta
to me wannan tambaya yake cewa malam mutum ne ya wakafi akan amma tun kafin ya rasu akwai bashi akan sa da ya raba ya bada jinginar wakafin to bayan ya rasu sai aka cire bashin daga dukiyar da ya bari kafin a raba gado daga baya sai iyalan suka nemi amfani da wani bangare na wakafin domin su samu kudin shiga shin menene matsayin haka
wannan haramun ne wannan ba wakafi ba wakafi ai ba a sai da shi duk sanda kai wakafin abu kana da haƙƙi wajen tsara gudanar da wakafin, amma wakafin ba mallaki bane naka da zaka sayar ko ka kyautar ko ka bada jingina, duk zaka yi da wannan ba. Baka dauki wakafi ka ba, don wakafi kayan Allah ne. Kayan Allah ne, baka dauki kayan Allah ka ce ka ba wani jingina ba. So shi kansa shi wanda ya bada, shi mai gurin da ya ce ya bada wakafi kuma ya bada jingina, tun daga nan ya yi ba daidai ba, ya dauki kayan da ba nashi bane na Allah, ya ce ya ba wani jingina, tun daga nan ya yi ba daidai ba. In ya yi da fatawar wani malami ya yi, to ya san cewa ba da kuskure ya yi, ko ba da fatawa ya yi ba da kaya ya yi, to kaga zai ansa kwari a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma an karbo, to ku kuma ba ku cewa wai kuna da wani amfani da za ku yi. Amfanin da ake da shi shi ne abin da aka ce a yi da wakafin. Masallaci ne a yi sallah, makaranta ne a karantar, in wani guri ne aka ce a sauke marayu, shi kina a sauke marayu a gurin. Duk dai abin da aka ce shi mai wakafin na farko ya ce shi za a yi, kina a yi amfani da shi wajen wannan. Amma ba ku karɓi wani abu daga wani ɓangare ku ce kuna amfani da shi a tsakaran kanku saboda ku cike wani gibi ko na kuɗin da kuka biya aka karɓo shi. Tun farko ma ba da shi a matsayin wakafi, da shi mai bayarwa, da shi wanda zai a matsayin jingina, da shi mai bayarwa, da shi wanda zai karɓa, ya karɓi jinginar wani guri da aka bayar wakafi, shi dukkansu sun yi ba daidai ba. Saboda kayan Allah ne, ba ma buƙatar a mayar kawai a ce ya dawo da kayan, ya so ya san yadda a fitar masa da kuɗinsa bashinsa. Amma wannan wakafi na Allah ne, ba a tasarrufi da shi cikin abin da ba a kansa aka yi wakafin ba.
To me wannan tambayar yake cewa, shin menene matsayin sakawa jarirai kambu da murjani a hannu ko wuya domin kariya, saboda har yanzu wasu iyayen suna ɗaukan hakan a matsayin addini?
Haramun ne a sawa yaro wani abu a wuyansa a ce zai ba shi kariya. Mai ba da kariya shi ne Allah. Wannan ba da kariya aikin Allah ne, shi yake tsare mutum daga dukkan wani abu da zai cutar da shi. Wa huwa yujiru, haka Allah ce, wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi. Saboda Allah huwa yujiru, shi ne wanda yake ba da kariya, haka ya faɗa, shi ne mai ba da kariya. Shi kul inni lan yujirani min Allahi ahad wa lan ajira min dunihi multahada. Allah ya ce wa annabi, ka ce ba wani wanda zai kare ni daga Allah, kuma babu wani wanda zan iya samu mafaka a wajensa ba Allah ba. Saboda haka ba wanda zai iya maka kariya daga abin da Allah ya rubuta maka sai shi. Haka nan babu wani wanda zai iya baka mafaka in ba shi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'a sai yana cewa, Allahumma la manja wa la malja minka illa ilayk. Ya Allah, ba matsira, ba mafaka daga gare ka sai zuwa gare ka. A gurin Allah ne kawai ake samu mafaka daga abin da ya kaddara, shi ne yake ba da mafaka, amma wani baya ba da mafaka. Saboda haka haramun ne a rataya wa yaro wani abu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa, man ta'allaqa shay'an ukira ilai, wanda duk ya rataya ya kama wani abu yana ga cewa shi ne zai ba shi tsaro, to sai Allah ya bar shi da wannan abun. Wan Allah ya bar mutum ya kade, yana cewa, la takilni ila nafsi tarfata ayn, Allah kakkaban ni da kaina, ko da daidai kiftawar ido ne. To duk wanda zai dauki wani abu ya rataya da niyyar cewa wannan abin zai ba shi kariya ba Allah ba, to sai Allah ya kyale shi da wannan abu. Haka baya halatta iyaye su rataya wa ƴaƴansu wani abu a wuya da zumbar cewa wannan abin zai kare su ba Allah ba.
To akramakallahu, mai wannan tambaya yake cewa, assalamu alaikum malam, ina son karin bayani akan girgiza dan yatsa a tahiyya.
Girgiza ɗan yatsa a tahiyya ya tabbata a hadisin Wa'il ibn Hujr, wanda yake kwatantawa sahabbai sallar Annabi sallallahu alaihi wasallama, har ya zo inda ya maka magana zaman tahiyya. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaman tahiyya, ya ɗauki hannunsa na dama ya ɗora akan cinyarsa ta dama, ya ɗauki hannunsa na hagu ya ɗora akan cinyarsa na hagu, ya yi nuni da ɗan yatsansa, yuharrikuha yad'u biha, yana karkata ɗan yatsansa yana addu'a. Wato yana karkata ɗan yatsansa yana karanta tahiyya, kuma yana addu'a a ƙarshen tahiyyarsa. Saboda haka wannan shi ne abin da ya tabbata a wannan hadisi, duk da cewa malamai sun yi ta saɓani game da lafazin yuharrikuha, cewa ya inganta ko bai inganta ba. To amma dai magana mafi inganci shi ne ya inganta. Wanda ya rawaito shi da wannan lafazin shi ne Za'ida ibn Qudama Sadusi. Za'ida ibn Qudama Sadusi shi ya ji hadisin daga Asim ibn Kulayb, shi kuma daga babansa shi kuma daga Wa'il ibn Hujr, babansa Kulayb ibn Shihab shi kuma daga Wa'il ibn Hujr, wanda ya bada labarin yadda annabi yake sallah ya sifanta shi. Shi Za'idah ibn Qudama marwaycin hadisi ne, kuma amintacce daga cikin amintattun masu ruwayar hadisi, kuma ya samu yabo daga dukkan malaman da suka yi magana a kansa, babu wanda ya taba kushe shi. Sannan kuma Ibn Hibban cikin maganar da yake akan Za'idah yake cewa shi yana da wani wata ta'ada wajen sauraron hadisai daga malamansa. In ya ji hadisi sau ɗaya baya zuwa ya karanta, sai ya ji sau uku. In ya ji sau ɗaya, ya ji sau biyu, sai ya ji sau uku, sannan ya fara karantar da abin. To kaga wannan yana nuna cewa in ya zo da wani lafazi da sauran masu ruwaya ba zo da shi ba, ba za a ja ba, saboda yadda yake taka tsantsan da kafa-kafa wajen bayar da hadisi. Abin nan ya inganta insha Allah.
To mai wannan tambaya yake cewa, malam da Allah ina son ƙarin bayani akan maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace inni la ashhadu ala jawr.
Hadisi ne tabbatacce, yana cikin sahihaini, yana cikin Bukhari da Muslim, hadisin Nu'man ibn Bashir. Nu'man ibn Bashir sahabi ne, babansa sahabi. To sai babansa, mahaifiyar shi Nu'man, sai ta ce wa mahaifinsa shi Bashir, ta ce da shi, me zai hana ba za ka yi wa Nu'man, wato ɗanka, me za su ba ka ba su wata kyauta ba? Saboda haka sai ya yarda, sai ya ba shi kyauta, ya ɗauki wani abu ya ba shi daga dukiyarsa. Sai ita uwar ta ce, to ni ba zan karɓa ba har sai mun je ka kafa shaida da Annabi sallallahu alaihi wasallam, wato sai Annabi ya zama shaida. Tana gudun kada wani balli ya tashi daga baya. To da aka je gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya zama shaida, sai ya tambaye shi Bashir, cewa ban da shi wannan ɗan naka Nu'man, ba ka da wasu ‘ya’ya ne? Ya ce yana da su. Ya ce to duk ka ba su? Ya ce a’a. Ya ce to ba zan yi shaida zurba, ba zan yi shaida akan zalunci ba. Shi ne la ashhadu ala jawr, ba zan yi shaida akan abin da yake zalunci ne ba. Wato ka ware wani ɗanka shi kaɗai, ka yi masa kyauta, sauran kuma ka hana su. Abin da uba yake ba wa ‘ya’yansa iri biyu ne, akwai wanda yake ba su saboda buƙata. Akwai abin da yake ba wa uba ya ba wa ‘ya’yansa saboda suna da buƙatar abin a wannan lokacin. To wannan ba dole ne kowa sai ya ba shi abin da ya ba ma wancan ba, wanda su ba su da wannan buƙatar. Amma mutum ne ɗansa yana makaranta, sai ya ga kullum sai ya ja tara mota, sai ci wani siya masa babur. To akwai kuma waɗanda suke ƙannansa suna firamare, su ana kai su a mota. Shi kuma yana shiga, sai ya ce bari siya masa babur. To ba a ce ai sai ya kimanta kuɗin babur ɗin nan ba, duk ya ba wa ƙananan su, ba a buƙata ce ta sa ya yi wa ɗan nan nashi wannan taimako, wanda kowane daga cikinsu da shi ma zai zamo irin haka, zai masa wannan. To wannan ba a cewa ya yi ba daidai ba ko ya yi zalunci. Kamar yaro ne da yake karatu a waje, misali cikin ‘ya’yansa wani ya samu karatu a waje, kaga zai saya masa tikitin jirgi, zai iya ba shi kuɗin da zai riƙa amfani da shi a can na abinci, na waye na waye da sauransu. Wanda yake gida ba zai buƙaci waɗannan hidindimun ba. To ba a cewa sai an kwatanta kuɗaɗen da ake kashe wani waje ɗin nan, sauransu ma da an ɗauki wannan gwargwado an ba su, sannan aka yi adalci, a'a. Wannan buƙata ce ta sa hakan aka yi masa. Kamar mara lafiya ne daga cikinsu, in ɗaya da ba da lafiya, za a kai shi asibiti, zai buƙaci kashe kuɗi wajen jinyarsa da magungunansa. Kaga nan ba a cewa ai wanda yake lafiya shi ma sai an masa wannan hidimar. Duk buƙata ce za ta sa ya haka. To wannan babu komai, dan uba ya yi wa ɗansa wani abu wanda buƙatar abinci ta taso, ya sa ya yi masa. Zai yi aure, yana buƙatar abin da zai tallafa masa na aure, sai ɗau wani kuɗaɗe ya ba shi, da zai yi laifi ko wani abu, zai zo ce sauran ba duk sai ka ba su ba. A jira su ma in lokacin aurensu ya yi da rai da lafiya, sai ya ba su. Wannan shi ne. Amma akwai kyauta haka ta sa kai, irin wannan da ta faru a hadisin. Kaga ana zaune lafiya, ita uwar ta ce ai kai wa ɗanka kyauta. Ba wai buƙata ce ta sa ɗan yake ya kace a'a, kawai kai wa ɗanka kyauta. Shi yasa ita ma ta ji bata nutsu ba, sai ta samu wata shaida ta yadda in balli ya tashi, ta ce to manzo Allah ma ya sani, a je gaban manzo Allah da sauransu. To ana zuwa, shi kuma manzo Allah ya ce to sauran ba dukka ba su? Ya ce a'a. Ya ce to ba zan yi shaida akan zurba ko akan zalunci.
To malam, mai wannan tambaya yake cewa, me hukuncin mutum ya ga ana aikata laifi kuma ya ki tsawatarwa?
Ba daidai ba ne. Shi laifi mutumin da zai ga laifi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi matakai guda uku na mutumin da zai ga laifi hadisin Abu Sa'id al-Khudri da yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman wanda duk zai ga ana yin ba daidai ba to ya canza wannan abin ya kawar da abin da hannunsa idan ba zai iya ba ya kawar da shi da harshensa ba zai iya ba ya kishi da zuciyarsa wannan shine mafi rauni imani to babu wani imani kasa da haka to kaga waɗanda sune matakai uku akwai wanda zai ga wani abu wanda ba daidai ba ko yana da ikon da zai iya kawar da shi da karfinsa saboda ko shine babba a gurin ko shugaba ne wanda dai ake jin maganarsa da yayi tsawa yace a daina za a daina to wannan wajibi ne yayi hakan in kuma ya san bai da karfin da zai iya hanawa in ya ce zai hana ma da karfin abin zai iya rikicewa ya zama rigima to sai ya tsawar da bakinsa amma zai iya magana yayi wa'azi ya ja hankali ya ce abin da ake ba daidai bane to wajibi ne a lokacin yayi wannan in bai yi ba yayi laifi in kuma ya zanto wannan ma ba ya da wannan power wuri ne wanda duk wasu ne a sama da shi kuma in ya tsakiye magana ko ya nuna ma shi bai yadda ba kila ma abin ya juyo kansa ya cutar da shi to sai ya nuna ba ya san abin a zuciyarsa nuna san rashin kin abin a zuciya shine mafi raunin imani amma ba wai yana nufin kuma ya shiga a yi da shi ba in ka shiga aka yi da kai kuma baka nuna ba ka san abin ba in guri ne ake zaune ka tashi ka bar gurin shine abin da yake wajibi a lokacin abin bai maka ba to tashi ka bar gurin amma baka zauna ba ana yi ana kakaci ana dariya ana tafa da dakai kuma ka ce abin ba ka so a zuciya wannan ba shi bane so waɗannan su ne matakan hana mummuna in ana yi amma a ce ana abu kuma kowa ya da kowa ya shiru kuma akwai wanda za ka kamata yi magana ko ya ɗau wani mataki da zai kawo abin bai yi ba to an koma banu Isra'ila kenan ce kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu labi sama kanu yafalun lace ba sa hana junan su wani mummuna abu da suka aikata Allah ce tir da abin da suke aikatawa wannan ta sa annabawan su annabi Dawud annabi Isa suka tsine masa albarka
to karam kallahu mai wannan tambaya yake cewa malam menene hukuncin matar da ta yi rantsuwa akan mijinta ba zai kusance ta a mu'amalar auratayya ba saboda sun samu matsala da ita kuma mai tambaye ya ce wannan baiwa Allah mai ibada ce sosai
sai ta yi kafara duk abin da ka yi rantsuwa a kansa wanda bai dace ba domin ba ta da haƙƙin mu'amala da mijinta haƙƙinsa ne ba ta hana shi ba haƙƙinsa kamar yadda shi ma ba zai hana ta haƙƙinta ba don sun yi saɓani ya ce ba zai ba ta abinci ba ko zai kula da lafiyarta ba ko wani abu dai wanda yake wuyansa ya ce don sa masa ba zai yi ba bai isa ba to haka nan ita ma abin da duk yake haƙƙinsa a wuyanta don sun yi saɓani ba ta hana shi haƙƙinsa ba in kuma har ta yi rantsuwa to annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya rantsuwa akan wani abu ba zai yi ba sai ya ga kuma abin da ya fi alkhairi wato shine ya yi abin to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to sai ya kafara ya yi abin ko ya yi abin sai ya kafara saboda haka za ta yi kafarar rantsuwa itamu asharati masakin min awsati ma tutimuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba ciyar da miskinai goma ko ta tufatar da su ko ta yan tabawa idan ba za ka iya ba faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam wanda ya kasa samun ɗaya daga cikin uku din nan to shikenan sai ya azumin kwana uku
to mai wannan tambayar yake cewa assalamu alaikum hadisin da ya ce a umarci yaro ya yi sallah idan ya kai shekaru bakwai idan kuma ya kai shekaru goma a yi masa horo idan ya ƙi yin sallah tambaya ta yi ta ce wani irin mu'amala za a yi wa yaran da ba su kai wannan shekaru ba kuma umartar su da yin sallah kafin su kai wannan shekarun laifi ne
ba a sa ka ba ka umarci yaro ƙasa da shekara bakwai ka ce da shi tashi ka yi sallah in haka ne zai ƙayyade shekara bakwai din da annabi ba ya da ma'ana annabi ce ai ana umartar yara da sallah idan sun kai shekara bakwai idan sun kai shekara bakwai ana umartar su kaga in ya zanto wanda bai kai shekara bakwai ba ana umartar sa to me yasa annabi zai ce in sun kai bakwai sai ya ce kawai a umarci yara su yi sallah sa shekarun bai ya zama bai da fa'ida da kuma ba za a ce annabi ya yi wata magana ba ba ta da fa'ida saboda haka shi wanda yake ƙasa da shekara bakwai in ya zo ya ga kana yi yana yi ba ka hana shi ba ya zo yara kanana sukan zo iyayensu suna sallah su ta kokarin kwaikwayen su to shikenan zaka bashi amma in bai yi ba ka kan kira sallah ka ce tashi ka je kai sallah ko anan ba a saka ba shekara bakwai ne aka kamar yadda ba za ka dake shi ba in dan shekara bakwai ko takwas ko tara har sai ya kai goma da annabi ya faɗa saboda haka nan umarnin shi ma ba haka zagi akan yara sai sun yi sallah suna kanana ba amma in suna yi ko ba za ka hana su ba
to akramakallahu mai wannan tambaya yake cewa tambaya ta ita ce idan nazo masallaci sallar asbahi sai na tuna ban yi isha'i ba shin zan bari sai na fara isha'i ne sannan na bi jam'in asbahi ko kuma zan yi asbahi idan an idar sai na rama wacce ake bi na
idan liman bai tayar da sallah ba ka shigo ba a fara sallah ba sai ka yi isha'i sai ka yi isha'in ka jira a fara sallah kuma kai sallah asbahi in ka zo kuma an fara sallar asbahi to sai ka bi liman sai ka bi liman ku gama asuba din sai sannan sai ka rama tartibin sallah nan bai zama wajibi ba
to mai wannan tambaya yake cewa shin ya halatta idan mutum ya zo masallaci daidai liman ya tafi ruku'u ya shiga sallar daga inda yake ba tare da ya shiga sahu ba dan kar ya rasa ruku'un wato kar ya rasa wannan raka'ar idan kuma an dago daga ruku'un sai ya karasa cikin sahu
wanda ya tabbata daga aikin wasu daga cikin sahabbai Abdullahi ibn Zubair Abdullahi ibn Mas'ud Abu Musa al-Ash'ari duk ya tabbata cewa sukan yi ruku'u daga kafin su karasa sahu sun zo mutane sun yi ruku'u sai su yi ruku'u kafin su karasa sahu sannan su rarrafa a haka su shiga sahu Tabarani ya fitar da ruwaya daga Abdullahi dan Mas'ud yana cewa idan ɗayan ku ya shigo masallaci afwan Abdullahi ibn Zubair yana cewa idan ɗayan ku ya shigo masallaci mutane sun yi ruku'u to sai ya yi ruku'u sannan ya shiga sahu sai ya ce fa zalika sunna yin haka ita ce sunna idan sahabi ya ce sunna yana nufin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi ne sahihi ya tabbata ana cikin al-mu'jam al-awsat da Tabarani da kuma al-mu'jam as-saghir da Tabarani Ata ibn Abi Rabah shi ya rawaito hadisin daga Abdullahi ibn Zubair yace na ga Abdullahi ibn Zubair din yana yin haka shi ma ibn Jurayj wanda shi ya ji hadisin daga Ata ibn Abi Rabah Ata ibn Abi Rabah babban malami ne a Makka cikin malaman tabi'ai yace shi ma Ata na gan shi yana yin haka saboda kaga wannan abin sannan al-Baihaqi a cikin as-Sunan al-Kubra da salsala mai inganci ya rawaito cewa Abdullahi ibn Mas'ud shi ma yana yin haka an yi sahu an yi ruku'u ya shigo sai ya yi ruku'un sannan ya karasa zuwa cikin sahu sannan ba sai ya sake wannan raka'a ba akwai hadisin Abu Bakr wanda abin nan yana cikin Sahih Bukhari da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sujjada abin yayi ruku'u shi kuma ya shigo sai ya ruku'u daga bayan sahu ya karaso cikin sahu bayan an gama Annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masa cewa zadakallahu hirsan wala taut Allah ya kara maka kwadayin alheri amma kaka saki to wasu suna ga kamar wannan ruku'u da ya ta bayan sahu shi ake cewa kai saki bayan shi abubuwan da yayi annabi ya ji tafiyarsa lokacin da ya shigo kamar da wasu ruwayoyi suka nuna annabi ya ji tafiyarsa ya hadur yana sauri tap 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 yana sauri sannan sai ya ruku sannan sai ya shigo sannan kuma sai bai sake wannan raka'a ba kaga abubuwa uku suka faru saurin da yayi zuwa abin nan sannan kuma da ya ruku'u kafin sa sannan kuma daga rashin maimaita wannan raka'a annabi da yace wala ta'ut kakka saki anan zai iya komawa zuwa ga waɗannan abubuwa uku gaba daya kakka saki ya ruku makara haka zo kana sauri kada ka sake ruku'u ta bayan sahu kannan ka rarrafo ka shigo sahu kakka sake yin sallah wato yin ruku'u baka riski tsayuwa ba kuma ka kirama wannan raka'ar duk zai iya koma zuwa gare su to amma abubuwa guda biyu dinnan sunna ta nuna cewa ba su annabi yake nufi ba na farko dai shi shi abin nan yin ruku'u din a bayan sahu tunda waɗancan hadisi duk sun nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama sunna sace kamar yadda ya tabbata hadisin Abdullah ibn Zubair ce fa zalika sunna kaga ba wannan ake nufi ba sannan daukar raka'a da wato kidan ya raka'a da riskar ruku'u sai ka riski ruku'u ba ka riski tsayuwa ba ka dauka ka riski raka'a shi ma wannan ba shi ake nufi ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce tashi karo raka'a ɗaya ba inda shi ake nufi cewa raka'ar da ya riska bata cika ba to da annabi zai ce tashi karo raka'a ɗaya bata cika sallaka bata cika ba sannan ya umarce shi da yin sujudu sahwi to duk ba a yi wannan ba kaga shi ma ya nuna ba shi abu ɗaya ya rage shine tahowa da sauri annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce idan za ku zo sallah to ku zo a natse kaga wannan makarar da ya yi har ya ja yana gudu shine annabi ya ce da shi fa la ta'ud kaka saki so wannan hadisi baya nuna cewa ba a yi
to me wannan tambayar yake cewa malam idan mutum baya son yawan mu'amala da mutane saboda gudun matsaloli shin hakan girman kai ne
ba wannan ne ake cewa girman kai ba girman kai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam shi al-kibaru batrul haqqi wa ghamtun nas girman kai shine ka ki gaskiya ana gaya maka gaskiya kana sa kafa ka take ta ka ki yadda ka ki karbar gaskiya sannan ka wulakanta mutane wannan shine girman kai shi kuma wannan shiga cikin mutane wannan dabi'a ce wani yana dabi'ar shiga cikin jama'a wani kuma yana dabi'ar shiga cikin jama'a duk da cewa mai dabi'ar shiga cikin jama'a mu'amala da su yafi a gurin Allah sama da wanda baya shiga cikin mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa lisan Anas yana cikin al-adabul mufrad na sahih al-bukhari annabi yana cewa المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم مؤمن da yake shiga jama'a yana kuma yin hakuri da jurewa cutar wasu saboda duk wanda zai shiga jama'a wata rana za a samu masu bata masa to dole sai yayi hakuri to annabi ya ce wanda zai rika shiga jama'a kuma yana hakuri akan cutar wasu yafi alkhairi sama da wanda ba zai shiga jama'a ba in ya shiga ba zai yi hakuri ba kaga shi mai shiga jama'a yana hulɗa da su yafi wanda yake koma gefe baya hulɗa da kowa saboda wannan hulɗar da zai yi da su zai taimaka ma mai bukatar taimako sannan zai yi ma wani nasiha in ya buƙaci nasiha ko ya ga damar ya yi nasiha abubuwa dai na alkhairi da yawa za su faru za a yi ta'awun da shi cikin aikin alkhairi duk waɗannan abubuwa ba za su samu idan ya koma gefe shi kaɗai ba shiga mutane waɗannan alheran duk ya rasa su kenan sannan haƙurin da zai yi shi ma yayin da aka yi masa ba daidai shi ma wani abu ne da Allah zai ɗaukaka darajarsa da shi saɓanin in ya koma gefe duk waɗannan abubuwa ba za su samu ba
to malam mai wannan tambaya ya ce tambaya ta ce ita ce an taɓa min aikin tiyata a mahaifata bayan haka na dan samu larurar bana iya rike fitsari wani lokaci sai ya dan zubo min ko bayan na yi fitsarin ko ina cikin sallah yana min sai na bar sallar na wanke jiki sai na fara wani sallar zan iya ci gaba da hakan ko ya matsayin sallatawa
wanda yake da larurar rashin rike fitsari ko rihi ba zai iya rike shi na wani lokaci mai tsawo ba to zai alwala sannan zai sallah sannan zai iya sallarsa da wannan alwala ko da abin zai fito daga jikinsa ba sai ya sake alwala ba ya zama masa larura zai iya sallah zai iya nafilfulin da suke tare da wannan sallah wato rawatib duk zai iya yi da wannan alwalar in wata sallar ta zo sai sake alwala idan lokacin tsananin sanyi ne ta yadda kowace sallah zai mata alwala zai masa wahala to zai iya hada sallolinsa ma tsananin sanyi zai zama da wahala a ce duk sallah sai ya yi mata alwala kuma duk sallah sai ya dafa ruwa zai yi alwala to shikenan sai ya hada sallah azhar da asar maghrib da isha'i
to me wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum malam dan uwana ne na bashi dan account ina na banki yake ajiye kuɗi sai ya kasance kowane wata ana bashi interest shin zai iya cin wannan interest din ko kuma zan iya bawa mahaifiyarmu ko wani dan uwa
mafi alkhairi shine ka guji amfanuwa da wannan interest din dan zai zama kana da maslaha da interest din shi yasa zaka bashi account din naka a karba ayi wani abu da shi can da ya shafi wasu mutane da ba a karkashin ka suke ba, ba kuma kai ne zaka mori abin ba, abin da ya shafi jama'a yafi maka sauki akan ka bada account ana sa interest kana morar interest din, sai zama kamar kana jin dadin interest din da ake bayarwa, wanda kuma abu ne wanda musulmi bai kamata ya ji dadin sa ba, da abin da aka ce yaki ne da Allah ai bai kamata a ce ka mori wannan abin ka kana jin dadin sa ba. To in har aka barka kana karba, to baka so ma ya daina sa kudin ba, ka samu wani abu da zai dan maka tallafi, aka ce ya daina sai ka ji ba dadi, to kuma abin fa yaki al daiki yaki da Allah ne, fi fa'zanu bi harbi min Allah wa rasuli, to kaga gara a ce baka morar abin ta yadda in ya daina sawar ma ka huta. Na'am,
to me wannan tambayar yake cewa mallam idan ana kiran sallah kuma mutun yana sallah ta farilla ko ta nafila, ya ya kamata yi, zai tsaye da sallan ne ya maimaita kamar yadda ya zuwa sunna?
In ka shiga ibada to wajibi ne ka karasa wannan ibadar, ba a san ka bata ta, ko da nafila ce kafin ka fara ta, nafila kafin ka fara ta, amma in ka riga ka fara ta to in ba da wani uzuri ba wanda shari'a ta yarje maka ka yanki, to ba a san ka yanki, karasa wannan ibadar ya zama maka wajibi, kamar da ce fatimul hajj wal umrata lillah, al umra lokacin da ka shiga umra ko ka shiga haji ka riga ka hajji al islam ba zama wajibi, amma in ka shiga wajibi ne ka cika, baka ba za ka abin Allah ya ce wala tubtilu a'malakum, kada ku lalata ayyukanku, wanda zai shiga sallah kuma yanke ta ya lalata ta, amma shi an sa kiran mai an sa mai kiran sallah wannan sunna ce ba wajibi bane, to kaga ba za ka katse wajibi ba, ba ka katse abinda ya zama maka wajibi ba saboda kai abinda bai zama maka wajibi ba, so haka in har ka riga ka fara sallah shikenan sai ka ci gaba da sallar ka.
To akram kallah mai wannan yake cewa assalamu alaikum mallam, idan na sayi shinkafa kwano 10 na bawa kowane mutum daya kwano daya a matsayin kafarar rantsuwa, hakan yayi?
Yayi har ma da kari, abinda zaka bashi din bai kai abinda zaka bashi abinda mudu biyu ne, nisfu sa'a ne zaka bashi shine abinda zaka ba miskini daya, to nan ka bashi kwano daya kwano daya ai ya kai sa'i, saboda haka ba ka rage ba har ma kara masa ma kai.
To akar makalla mai wannan tambaya yake cewa mallam mace da take jinin al'ada idan tana karatun Qur'ani za ta iya yin sujudut tilawa?
Eh, za ta iya sujudut tilawa, ba sallah bane. So magana mafi inganci ba amma sharadi sai ka na da alwala ko sai ka kalli alƙibla, saboda sujjadar ita kadai ba sallah bace. Shi yasa da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta suratul najmi karshen ta abinan da ya zo karshenta, duk waɗanda suke nan a gabansa suka faɗi suka yi sujjada a ciki da musulmi da ma wanda ba musulmi ba, saboda yadda surar ta riga ta caci zukatansu, ba su ma san san da suka faɗi suka yi sujjada ba. To saboda ka kaga a wannan lokacin ba zai yiwu a ce duka wanda yake tsaye a gurin mu mai alwala ne, in wani yana da alwala wani baya da alwala, tunda guri ne da aka zo ba a zaba zata cewa za a yi sujjada ba, amma sai kawai Annabi da ya fara karanta wannan najmu wasjudu lillahi wa abudu can karshe, to kawai sai suka aka fada aka yi sujjada, kuma da aka taso Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ja hankali cewa to ai ba kowa yake sujjada ba, ba kowa ne yake sujjada akai ko kuka yi sujjada bayan ba kowa yake da alwala ba. Sannan kuma sujjadar da suka yi ba zai yi a ce dukan su alƙibla suke kallo, tunda yayin da mutum yake magana za a yi masa ƙawanya ne, za a zagaye shi suna kallo shi ta gabas, wasu ta yamma, wasu ta kudu, wasu ta arewa, to kuma aka ce duk suka faɗi suka yi sujjada, to kaga ba sharadi ba ne, wannan shi ne abinda Abdullahi ɗan Umar yake cewa ba sharadi ba ne sai da alwala, saboda haka ba sallah ba ce.
To akar makallawo mai wannan tambaya yake cewa, tambaya ta ita ce da gaske ne idan mutum ya shiga garin Makka saboda wani dalili daban kamar hanya ta biyo da shi ko yin kasuwanci ko zuwa gaisa da mutanen da ka sani mazauna garin, sai ya yi umara dole kafin ya zartar da dalilin da ya kai shi?
Wannan malamai ne suke sabani game da mutumin da zai shiga Makka na farko dai wanda duk zai shiga Makka domin haji ko umara wanda wajibi ne ya irami a miƙati wannan ba sabani anan sai zaka yi umara ko haji to dai ka dau irami daga miƙatin da kake ka shiga da ihraminka kuma har ka bar miƙati baka sa ihrami ba to a wajen wasu malamai zaka yi yanka na fidiya sai kuma wanda suke shiga akai akai kuma aikaci ne shi kullun zai shiga ya fita kullun zai je aiki ya dawo ko direba ne kullun zai je kai fasinja ya dawo to wannan shi ma in ka ce da shi ko da zai shiga sai ya ihrami ya je umara ya fito in ya shiga gobe ya je umara wannan sau a rana ɗaya sai shiga sau uku yanzu musamman direbobi ya ka mutane je da ya kai su Madina ya dawo ya kuma iba ka ce masa duk sanda zai shiga ya fita sai ya je umara kaga akwai dorawa ga mutum abin da ba zai yi ba to su ma wannan malamai sun ce su wannan ba su to wanda ake sabani wanda zai shiga kamar misali zai je ziyarar mara lafiya yana da wani mara lafiya a garin Makka zai je duba shi kaga anan wani abu ne da ba maimaituwa zai yi ta yi ba koyaushe to shi ne aka ce to dole shi ma sai ya shiga da ihrami ko ba sai ya shiga ba wasu da yawa daga cikin malamai suka ce wannan ya zama wajibinsa ne ya shiga da ihraminsa wasu kuma daga cikin malamai suka ce bai zama wajibi ba in yana so ya shiga ko ya ga baya san yana so ya ihrami ya dauka baya so kai abin amma shiga din da ihramin zai fi akan ya shiga ba ihrami
to karmakallahu mai wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum karmakallahu mai ya janyo samun sabani wajen ayyukan sallah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta yadda ake sallar kuma ya yi sallah gaban sahabbansa sau biyar duk rana shekaru da dama
in ka kula yawancin ayyukan sallah ai ba sabani akan su yawanci musamman waɗanda ake yin su a zahiri a fili ai ba sabani akan su da farko dai kaga ba sabani akan adadin rak'o'in sallah kowa ya yarda cewa rak'o'in sallah ɗin yadda suke haka suke ba wanda yake cewa a ƙara anan ko a rage a can ba wanda yake sabani akan tsayuwar sallah cewa sallah tsayuwa rukuni ne ba za yi kai sallah ba a tsayi ba kana ida ikon tsayuwa ba a sabani anan ba a sabani akan ruku'u ba a sabani akan sujjada za a yi sujjada ba a sabani akan sujjada bice ko ba bi bace kowa ya yarda cewa duk adadin sujjadodi a sallah ba wani sabani akan su ba sabani akan cewa ana karanta Fatiha ana kuma karanta sura wato ana karanta Qur'ani a cikin sallah ba wanda yake da sabani akan wannan ba sabani akan cewa akwai zaman da ake guda biyu in sallah mai raka'a hudu ce in sallah mai raka'a biyu ce zama daya duk nan ba sabani saboda abubuwa ne da suke a zahiri ake yin su kuma shine kowa yake gani inda zaka samu ana sabani wasu abubuwa wanda ake yin su a boye wani sahabin ya tambaye annabi wani lokaci annabi ya faɗa misali du'a'ul istiftah da ake yi bayan kabbara harama du'a'ul istiftah misali kaga Abu Huraira yana rawaito cewa ya rasulullahi naga surudin da kake yi haka in kai kabbara me kake cewa sannan annabi ya gaya masa to kaga wanda ba kowa da zai ji ba to kaga za a iya samun sabani wani ya ce ba a yi wani ya ce ana yi wanda ya ji zai yi wanda bai ji ba ko ba zai yi ba saboda ba abu ne ake yin shi a bayyane ba saboda haka in ka dubi yawancin ayyukan da ake yi na zahiri a sallah ba a sabani akan su yawanci inda ake sabani ko dai wajen hukuncin abin da za a yi din a ce to me hukuncinsa wajibi ne ko ba wajibi ba ne rukuni ne ko ba rukuni ba ne misali a ce karatun Fatiha shin rukuni ne shi ko ba rukuni ba ne Hanafiya ce ba rukuni bane wajibi ne amma ba farilla bane duk suna bambance tsakanin wajibi da farilla sauran malamai su ce a'a farilla ne wato rukuni ne in baka yi shi ba ka da sallah su kuma su ce an baka yi shi ba sai dai kai sujjada sahu kaga ba wai yin sa ne ake sabani ba a'a hukuncin da za a bawa abin zaman tahiya in kai tahiya zaman ba wanda yake cewa ba zaman ta da wani abu ne a zahiri amma ita tahiyar ai abu ake yinta ba a bayyana ake yinta ba shi yasa zaka ga akwai tahiyar da Abdullahi dan Mas'ud ya rawaito akwai tahiyar da Aisha akwai tahiyar Abu Musa al-Ash'ari akwai tahiyar ta Ibn Umar akwai tahiyar ta Umar saboda kowanne akwai wanda Annabi ya koya masa Abdullahi dan Mas'ud ya ce Annabi yana koya mana tahiya kamar yadda yake koya mana Al-Qur'ani saboda haka kaga wannan wani abu ne da ake yin shi a sirri sai abin da kaji annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya maka to anan ne ake dan samun sabani shi ma kuma zaka samu ba wani sabani bane na abin da shi yasa zaka kowanne kowace irin mazhaba kake zaka ibin kowa sallah ba tare da ka samu zaka samu takurwa ba
to akar makallahu mai wannan tambaya yake cewa mallan idan mutun yana sallar lafila duk raka'a biyu idan yayi sallama sai ya kuma addu'ar bude sallah
na'am ai kowace raka'a biyu da zarar kai sallama wannan sallar ta cika da farullo da farillanta da rukuninta da sunnoninta ai tana cin gashin kanta ne tana da sunnoninta da farillanta da komai to haka nan in ka tashi zaka kawo wasu biyun su ma ciki zaman kansu suke ita kuma du'a'ul istifsa sunna ce saboda tana cikin sunnonin wannan sallar da zaka yi kamar yanda rukunan wancan sallar su ma suna nan tare da ita farillanta suna nan tare da ita to haka nan sunnoninta ita ma nata ne ita ma wannan da zaka zo ka bude sabuwa bayan kai sallama ita ma da nata rukunan nata farillan to kaga sunnonin nata ma da nata kuma du'a'ul istifsa yana daga cikin sunnoninta saboda ka zaka yi du'a'ul istifsa abinda zai nuna maka daban-daban ne da a ce zaka yi sahu a cikin raka'a biyu ba zai ta shafi wanda zaka yi nan gaba ba za ta shafi wanda ka wuce ka riga ka yi a baya ba saboda kowace cin gashin kanta take
to mai wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum malam mutum ne yake yin POS sai wani ya ce masa ya bashi 100,000 idan an yi salary zai sa a cire tare da charge to mai hukuncin wannan charge
a in ya bashi 100 bashi ya bashi ba bashi yazo ya nema a wajensa in ya tashi ya biya shi daidai abin da ya bashi ba tare da kara masa wani abu akai ba zai fi nutsuwa akan ya karbi wani kari akan bashin da ya bashi taimakon sai
to akram kallami wannan tambaya yake cewa dan Allah cikin lafazin tahiyar Abdullahi bin Mas'ud akwai wahdahu la sharika lahu
a da na sani ba wahdahu a lafazin تهيس أشهد أن محمدا عبده أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هكيك أتهير عبد الله بن مسعود أتهير ابن عمر أتهير أبو موسى الأشعري شين يزول وحده لا شريك له
تو ميوانا نتنبأ تكيتشوا شو مالا نيهالتا ما تتهيك على تلويا أمسلين شي
لويا وكيليني شي لويا وكيلشيني mutun ne yake da shari'a a gaban alkali amma yake ganin bai san kan shari'a ba ko ba zai iya bayanin hujjojinsa ba sai ya dauki wakili da zai je ya tsaya masa yayi wa alkali bayanin abin da ya sani game da abin din kuma ya kare kansa saboda haka wakilci ne namiji zai iya yi mace za ta iya yi illa iyaka dai kawai in mace ce dole ta tsare duk dokokin shari'a da ta gindawa mace ba za ta kibanta da namiji ajnabi daga shi sai ita ba za ta yi tafiya mai nisa ba ta kwana uku ba tare da maharrami ba za ta cakuɗe ɗeniya da maza ba duk dai dokoki da aka gindawa mace a rayuwarta to ko dan tana lauya dole ta kiyaye wannan in ta san ba za ta iya kiyaye waɗannan ba to kar ta shiga aikin amma shi aikin a karan kansa ba da laifi dan mace ko namiji sun yi
to mai wannan tambaya ya ce cewa mallan ni ne nake aiki tare da hukumar hana sha da fatocin miyagun kwayoyi mukan je wajen daban-daban akan wayar da kan mutane dangane da illar sha da shan kwaya da kuma safararta ga al'umma to mallan mukan je coci shin hakan akwai laifi a ciki
abinda yake kai ku shine abinda yake na aikin alkhairi ne ko hana mutane ta'amuli da miyagun kwayoyi wanda kuma wani abu ne mai kyau saboda ka dan ka je coci kai umarni da kyakkyawan abu ka hana mummuna wannan ba laifi bane ba zuwa ku kai ku bauta abinda ake bauta a coci ba
mai tambayar yake cewa mallan mun kasance ana karbar kudin beli da kuma wasu kudade daga wasu mutane da an same su da laifi to amma da farkon shiga ta aikin na karba amma kyauta da sadaka nake yi da su sai daga baya sai na daina karba kowa ya san ba daidai bane haka mallan kasancewar muna tare da su shin hakan ina da laifi saboda ni bana cikin masu iya yanke magana kan yadda ake tafiyar da abubuwa a office din mu
to in dai baka da na farko da can abin da kai ka tuba afallahu amma salaf abin da kai ka tuba shikenan ba za a sake neman ka da shi ba nan gaba ka kiyaye shikenan abu ne mai kyau wanda ake yi kuma baka da ikon ka hana Allah ba ya dora wa rai abinda ba zai iya ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha abinda duk yafi karfinka ba ya dora maka shi ba baka da iko ka hana ko ka sa to sai ka zira musu ido kai kuma duk sanda abin ya zo hannunka kake da iko to sai kai abin da ya dace
to malam da fatan Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu da sauraron mu duka nan muka kawo karshen shirin na fatawar rahma na wannan lokaci sai dai za ku iya aiko da sakonnin tambayoyin naku ta hanyar rubuto sako akan lambar waya 0703604155 ko kuma turo sako akan WhatsApp akan wannan lamba ta 0703604155 ko kuma turo akan wato shafin mu na email fatawarrahma@yahoo.com ko kuma ta kan shafin mu na fatawarrahma da ke shafin dandalin mu na sada zumunta na Facebook a madadin shehin malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayar da ke Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri ni sunana Mubarak Hamza Adamu nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh